This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyin ne tare da Hawwa Sharif da saura abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na safiyar yau Litinin 22 ga watan Janairu shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafar da su, ga kanun labarai.
Ofishin harkokin siyasar ƙasar Iraq ya ce jakadan Amurka a Iraq ya gana da tsohon Prime Minister ƙasar Nur al-Maliki. Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya yi fatali da tayin da mayakan Hamas suka yi na kawo ƙarshen yakin da ake yi a Gaza. Gwamnatin mutane sun rasa rayukansu da dama suka ji rauni yayin da aka kai wani hari a birnin Donetsk da ke gabashin Ukraine.
To bayan labaran duniya, za ku ji cewa wato al'ummar Hausawa a birnin Onitsha na jihar Anambra da ke kudu maso gabashin Najeriya sun musa da zargin rike wata yarinya da aka ce an sato ta ne daga jihar Bauchi a arewacin ƙasar.
Amma mu ba mu da wannan labarin domin sun sha tambaya daga wurare daban-daban ko an kawo mana babuwar yarinya da tabata. Ka ce mu har yanzu babu wata yarinyar da aka kawo mana da sunan tabata daga wani waje.
Jama'a na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan shekaru 45 na watsa shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka. Za mu kawo muku shirin ciki da gaskiya na Sarfilu Hashim Gumel, to amma kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Jama'a barkanmu da asuba, sunana Hawwa Sharif, ga labaran duniyar. A jiya Lahadi ne ofishin harkokin siyasar ƙasar Iraki ya ce jakadan Amurka a Irakin ya gana da tsohon Prime Minister ƙasar Nur al-Maliki kwana guda bayan da mayakan da ke goyon bayan ran suka kai hari akan dakarun Amurka da ke ƙasar. Ganawar da aka yi a birnin Bagadaza da jakada Alina Romanowski ta zo ne daidai lokacin da al'amura ke ƙararin cabewa a yankin da suka hada da yakin da aka kwashe watanni uku ana gwabzawa tsakanin babbar aminiyar Amurka wato Isra'ila da mayakan Falastinawa na Hamas da ke samun goyon bayan Tehran. Kuwa ranar Asabar dai sai da aka kaddamar da wani harin makami mai linzami a wata cibiyar dakarun Amurka da ke arewacin Iraki, harin da kungiyar dakarun musuluncin Iraki da ke da wata ƙwarya-ƙwarya alaƙa da kungiyar dakarun musuluncin Iran ta ɗauki alhakin kai shi, wadda ke nuna ƙiyayya ga goyon bayan da Amurka ke baiwa Isra'ila a yakin da take yi a Gaza. A jiya Lahadi, Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya yi fatali da tayin da mayakan Hamas suka yi na kawo ƙarshen yakin da ake yi a Gaza da a yanzu ya shiga wata na hudu. Shugaban Israel ya faɗa cikin wata sanarwa cewa a matsayin musaya ga sakin mutum hudu daga mutanensu da ke tsare, Hamas ta buƙaci a kawo ƙarshen yakin a kuma janye dakarun Israel daga Gaza sannan kuma a sako mutananta da suke hannu. Netanyahu dai ya bayyana yin watsi da dukkan bukatun na Hamas. A jiya Lahadi ne dai Hamas din ta wato ta kare kai hari ta kare harin da ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba bara, amma ta amince da cewa ta yi kuskure, ta kuma yi kiran da Isra'ila ta kawo ƙarshen yakin da take a Gaza. A rahoton da ta fitar na farko da ta yi ga bayanan jama'a akan harin da ya haifar da wannan yaki, mayakan na Hamas sun ce dole ce ta sa suka kai wannan yakin suka dauki matakin sakamakon mamaye yankunan Falastinawa da Isra'ila ta yi da kuma neman hanyar sako bursunonin Falastinawa da ke hannun Isra'ila. Majalisar Ministocin Isra'ila ta amince da wani shirin da zai ba kasar Norway damar rike kudaden haraji da aka ware domin tafiyar da ayyuka a Gaza da Hamas ke da iko da ita, maimakon mayar da kudin ga hukumomin Falastinu, cewar jami'ai a jiya Lahadi. A ƙarƙashin yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimmawa a shekarar 1990, an shirya ma'aikatar kudin Isra'ila za ta amshi kudaden harajin a madadin Falastinawa, inda za ta rika turawa hukumomin Falastinu da ke samun goyon bayan kasashen yammaci wani daunin kuɗi a duk wata a zaman wani ɗan ƙware-ƙwaren cin gishin kai ga yankin na Isra'ila, wato da yankin na Isra'ila ta mamaye na gabar kogin Jordan. To sai dai an yi ta samun kace na ce dangane da wannan yarjejeniya da ya hada da bukatar Isra'ila na ganin kudin ba su shiga hannun Hamas ba, wadda ita da sauran kasashen yammaci da dama ke makallan kungiyar ta'addanci. a shekarar 2007 ne dai Hamas ta kwace iko akan Gaza daga hannun hukumomin Falastinu da ke samun goyon bayan kasashen yammaci bayan wani gajartaccen yakin basasa da shekaru biyu da Isra'ila ta shafe ta janye jakarunta daga yankunan da Yahuda suka kama na kamauri zaune duk da karɓar iko da Hamas din ta yi da dama daga cikin hukumomin Falastinu sun ci gaba da aiki a Gaza suka kuma ci gaba da ansar albashi daga kudaden harajin da ake turawa. Ana sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa ba Hauwa za ta sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu. To amma kafin nan al'ummar Hausawa a birnin Onitsha na jihar Anambra da ke kudu maso gabashin Najeriya sun musatar zargin rike wata yarinya da aka ce an sato ta ne daga jihar Bauchi arewacin kasar. Hakan na zuwa ne bayan bayyanar hoton wata yarinya a kafafen sada zumunta da aka yi zargin cewa an sato ta ne daga Bauchi kuma an ganta a cikin Hausawan na Onitsha. Wakilin mu Alfonso Tsokorigwe na dauke da karin bayani.
Tun makon da ya gabata ne ake ta yaya ta hoton wata yarinya da cewar an sato ta daga wata unguwa a Bauchi kuma an gano ta wani hali mara kyau a cikin Hausawa a garin Anata. Lamarin da ya sa mai magana da yawun al'ummar Hausawa a garin da kuma wazirin Hausawan Anata Alhaji Yushau Ibrahim Imam ke cewa babu kanshin gaskiya a labarin.
Akwai wani matsala da ake tambayar mu akan shi cewa akwai wata yarinya da aka sato daga Bauchi wurin an kawo ta nan Onitsha wajen mu ɗan arewa wai daga unguwar tsohuwar makabarta na Bauchi amma mu ba mu da wannan labarin domin sun sha tambaya daga wurare daban-daban ko an kawo mana bakuwar yarinya da tabata suka ce mu har yanzu babu wata yarinyar da aka kawo mana da sunan tabata daga wani waje. Mutane suna ta damun mu da tambaya ko jiya daga Bauchi akwai wayanda suka bugo waya suke tambayar mu wannan magana. Shekaran jiya ma na samu kon akan wannan magana na ce to mu har yanzu fa babu wata yarinyar da aka kawo mana. To dalilin da yasa kenan muka matsu akan lalle ya kamata fitar da sanarwa don kowa ya san cewa to wannan lamarin da yanda ake faɗin shi ake jiya shi ba aka maganan yake ba.
A bisa wannan bayanin ne na nemi sanin matsayin wannan batun daga kakakin rundunar ƴan sandan jihar Anambra to Chukwu Ikenga amma duk kokarin samunsa ta waya ya faskara. Sai dai wani mai fashin baki kan lamuran yau da kullum barista mai nasara Kogo Umar na ganin akwai buƙatar hukumomi su ɗauki mataki kan irin wannan al'amarin.
Wato al'amarin irin wannan ya daga ya zama ɗaya daga cikin abubuwan da muke ta faɗi cewa nauyi ne akan gwamnati ta kokari ta tsaftace yadda ake yatsa labarurruka a Najeriya da kuma ko'ina a duniya. Kuma duk idan zargi ya taho irin wannan a kafafun labarai idan babu wani mutum wanda ya sa mishi hannu ko ƙungiyar ta za ta sa hannu ta yi zargi ba to yana nan a matsayin maganar shirme ba kuma ya bai kamata kuma ya amfani da shi ba. To amma akwai muhimmanci na cewa hukumomi su bincika don kar su kawo zargi ya bata zamantakewar mutanen da ke kudancin Najeriya da mutanen da ke jihar Bauchi.
Daga bisani Alhaji Yushau Ibrahim Imam ya karkare da cewa
sanda take ga gwamnatocin arewa sai maka su sa ido don gaskiya wannan irin wannan matsalolin yana faruwa don yanzu haka a nan Onitsha akwai wurare guda hudu wanda in ka je za ka ga yaran na arewa maza da mata wai su labara. Ya kamata gwamnatocin arewa su taimaka su sa ido akan masu irin wannan abubuwa.
Batun satar yara dai na ci gaba da zama ruwan dare a faɗin ƙasar saboda ko a kwana-kwanan nan ma rundunar civil defense a jihar Taraba ta ce ta kwato yara 16 daga hannun wasu miyagu kamar yadda jaridar The Cable ta ruwaito. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Enugu, Najeriya.
Kuna gaida Alfonso Okwerugwe kuna tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka kai tsaye daga nan Washington DC. Yanzu ga Hauwa ta dawo da karashin labaran duniya.
Gwamman mutane sun rasa rayuka su da dama suka ji rauni da ya hada da kananan yara biyu yayin da aka kai wani hari a birnin Donetsk da ke gabashin Ukraine da Rasha ke iko da shi cewar mahukuntar yankin da Rasha ta nada a jiya Lahadi. Rashin da ta zargi Ukraine da kai harin da jami'an Rashin suka ce ya halaka akalla mutane 27 ya raunata wasu 25. Ukraine dai bata ce ufan ba dangane da lamarin. Haka zalika kafan labaran Associated Press bata tantance sahihancin zargin da Rashin ta yi ba. Jami'in da Rashin ta nada Denis Fishlin ya ce an kai harin ne a wurin ne a wurin da makamin artillery da aka harba ta bangaren Kurohovov da Krofivka a bangaren arewaci ya kuma tabbatar da cewa ana ci gaba da ayyukan bada agajin gaggawa a inda lamarin ya afko. Jami'ai a yankin Henan da ke tsakiyar China sun fara bincike a jiya Lahadi kan musabbabin tashin wata gobara cikin dare da ta lakuma rayukan yara 'yan makaranta su 13 a sailin da suke barci a dakunan kwanan su. Labarin tashin gobara da ta tashi a makarantar Yongshai da ke ƙauyen Yangshunpu ya isa kunnuwan ofishin kashe gobara da ke yankin ne da misalin karfe 11 na dare, karfe 3 agogon GMT, aka kuma yi nasarar kashe wutar bayan mintuna 40 cewa kafan labaran kasar. Dalibai 13 ne aka tabbatar da mutuwar su a gobarar, inda wani mutum daya ya samu mummunan rauni. Wani dan jarida kafan labarin AFP da ya ne ganewa idanunsa ya bayyana cewa gomman 'yan sanda sun kewaye yankin da lamarin ya afku baki ɗayan shi, inda wani jami'i ya shaida mushi cewa tuni har an fara gudanar da bincike kan musabbabin tashin gobarar.
Hawwa Sharif kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To a yayin da sashen Hausa na muryar Amurka ke bikin cika shekaru 45 da kafuwa, har yanzu jama'a na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu da kuma fatan alkhairi. Daga Sokoto ga rahoton Muhammad Nasir.
Yayin da sashen Hausa na muryar Amurka ke bukukuwan cika shekaru 45 da soma ya dace shirye-shiryensa a ko'ina cikin fadin duniya, jama'a daga kasashe daban-daban na duniya na ci gaba da taya murna da nuna fatan alkhairi ga sashen Hausa na muryar Amurka. Daga cikin masu taya murna ga sashen Hausa na muryar Amurka daga Najeriya, akwai ma'abuta sauraron gidan rediyon daga jihohin Sokoto da Kebbi.
Assalamu alaikum warahmatullah. Na turo da sako da interview a murna da ma'aikatan VOA. Da ni da ma tsohon mai hulɗa da su ne tun lokacin da wurin na sabon budawa lokacin su MA Abakano, su Ali Abbas, su Hawa Ibrahim Fontuwa, su Lawal Sallo Jibiya, su Nasir Maiwada. Don haka sai ce Ubangiji Allah ya ƙara nasara, Allah ya ƙara taimakawa. Nagode. Dr. Usman Abubakar Kokoshi na Shehu Shagari College Education.
Sunana Saluhu Muhammad Bena, jihar Kebbi, Nigeria. Sashen Hausa na muryar Amurka wato jami'a ce ta ilmantar da jama'a, sannan kuma mu a dalilin sashen Hausa na muryar Amurka yasa har aka yadda yankin Dankosa guta gabas ko kuma kasar Bina aka yadda akwai matsalar tsaro. Asani diyar shi muka samu tsaron da muke kuri da shi yanzu. Muna ƙara godiya ga sashen Hausa. Allah ya saka maku da alheri, Allah ya ci gaba da kare ku, Allah ya taimake ku.
Sunana Ahmed Laden Girkawo, jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiyar murya talaka a ƙaramar hukumar mulkin Kebbi a jihar Sokoto, Najeriya. Alhaƙiƙanin gaskiya gidan rediyo American gidan rediyo ne wanda mu muna alfahari da shi, musamman mu 'yan ƙungiyar murya talaka. Domin dukkan wasu abubuwa da ake yi a gidan rediyo na America da kuma wasu matsaloli da su al'umma ke huskanta, musamman mu talaka da muke jagoranci, musamman in muka dai irin wannan shiri da ake yi ciki da gaskiya, shiri ne wanda duk abin da kake ganin cewa an ya ci mato a ƙwarya, to idan ka ga wakilai a gidan rediyo America aka yi wannan shiri da kai, to insha Allah gwamnati za ta shafe ma hawayenka. Shiri na biyu kuma a bari ya huce, shiri ne wanda mai ƙayatarwa ne, kuma shiri ne wanda dukkan mu 'yan Najeriya da kuma duk wanda ke sauraron wannan shirin, to gaskiya koda kana cikin wani hali to ga wannan lokaci, to za ka ji zuciyarka ta koma normal, ta koma daidai.
Sunana Ali Ali Jike, siyar zangon Kamba, jihar Kebbi, Najeriya. Ina mai matukar taya dukkanin ma'aikatan sashen Hausa murnar cika shekaru 45 da kuma ƙara jin daɗi da kuma fata alheri ga masu sauraron ku a duk faɗin duniya inda suke. Boss of America gidan rediyo na wanda yake ba mu san yadda za mu kwatanta shi ba da sauran gidajen rediyo, saboda da ka ji labari a gidan Boss of America, labarin na ya tabbata haka yake, ba wata taba ba. Ka face wadda take ba da labari da dumi-dumin shi kuma da zafin shi kuma akan gaskiya. Baya ga haka nan, ina isar da ta'aziyya ta ga dukkanin ma'aikacin sashen Hausa da ya rasu, tun daga Ali Abbas zuwa marigayi Kabiru Fage, da kuma isar da fata alheri ga dukkanin ma'aikatan da suke aiki yanzu a gidan rediyon murar Amerika.
Irin wannan kyakkyawar fata da sashen Hausa na murar Amurka ke samu daga jama'a daban-daban a ko'ina cikin fadin duniya a iya cewa wata alama ce mai nuna jama'a sun gamsu tare da ƙara zaburar da ma'aikatan sashen ga aiki tukuru. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, masu saurare yanzu agogo a nan Washington DC yana cewa karfe 12 da minti 14 na dare kenan. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16 da 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. baya ga haka a koda yaushe ake so za iya ziyartar shafukan mu na internet a biyoyihausa.com ko kuma sashen hausa.com kafin mu ci gaba bari mu saurari wannan sakon. Lalle hakika shekara kwana ce
a ranar 21 ga watan Janairun shekara ta 2024 sashen Hausa na murya Amurka ke cika shekaru 45 da kafawa.
Shekaru 45
shekaru 45 kenan da sashen Hausa na murya Amurka ya kwashe yana watso muku shirye-shirye daga birnin Washington DC.
Kamar kullum wannan karon ma mun yi sauye-sauye a tsarin shirye-shiryen mu domin daidaitawa da zamani da kuma biyan bukatun ku masu saurare.
Mun fito da wasu sabbin shirye-shirye na radio da suka hada da daga kawayen mu
zamantakewa da Allah ɗaya gari bambam
da kuma dandalin ƴan jarida.
Lokutan muna nan ba su canja ba,
haka ma mitocin da ake kama mu ma ba su sauya ba.
Zamani riga a bangaren talabijin ma mun yi muku kyakkyawan tanaji tare da kirkiro sabon shirin nishadi na dardumar DOA.
Haka kuma a gefen sadarwa ta zamani za ku ga sauyi a dukkan shafukan mu na internet tare da sabbin shafuka na duniya Amurka da tafiya mabudin ilimi har ma da ingantaccen shirin na naji na gani da ke kawo muku faruwa al'amura kai tsaye a duk fadin duniya.
Sashen Hausa na muryar Amurka, majiya kwakwara ta yada labarai da rahotanni.
Ku kasance tare da mu a koda yaushe domin biyan bukatunku shine muradin mu.
To madalla, yanzu kuma ga dan mutan gumi da shirin mu na ciki da gaskiya.
Assalamu alaikum. Masu raro barkan mu da shin ciki da gaskiya da hakullin kan bukarin taki hakkin dan adam. A yau za mu daura kan dambarar aure tsakanin wasu ma'aurata biyu kuma ƴan uwan juna. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. A shirin mu da ya gabata mun kawo muku labarin Hadiza Ladan dake aure a Kefu jihar Nasarawa. Wadattun karu wannan shiri na ciki da gaskiya dan bukatar gudanar da bincike da zai kai ga samar da maslaha ko raba ta da mijinta dan ta ce tana da yakinin ba alheri a zaman. Hadiza ta ce auren dangi aka yi mata da mijin duk da dama ta taba aure gabanin nan amma sai ya zama akwai cin zarafi da ya kai ga mutuwa auren. A bayanin da Hadiza ta bawo makon da ya gabata ta ce an sake dawo da auren ba da izinin ta ba, kuma abin da yafi damunta shine idan suka ci gaba a haka akwai yiwuwar ci gaba da haifar yara masu sikila. A ci gaba da gurmen neman yancin ta, Hadiza ta kai wannan magana masarautar yankin su.
Yanzu akan ni na ce ban yadda ba, an zauna an yi zama na ce ban yadda ba, sun ce duk da aka tsina zan an yi zama na ce ban yadda ba. To shine abin ya ishe na ce barin kai fadin hakimai, inda gashi an ce suna kwatar ma mutane hakkin su, barin je musu bayani. Sai na je kuwa na warware musu, suka ce to ai ma wannan ba ma aure a kai, inda ba da yaddanki ba, baki san wa ya daura ba kuma ba ba da sadaki ba. Na ce kwarai ba san wa ma ya daura auren ba. Shine suka ce to in zo karfe 10:30 ranar da na fara kaiwa kenan washe gari, suka ce inda karfe 10:30 sai muka dawo karfe 10:30. To ashe ni kafin in zo shi ya zo karfe 8, da ya zo karfe 8 ya zo shi shirya musu maganan da zai shirya musu, wai auren ma shi an yi bai sa an daura ba, kuma shi ma bai san waye ya daura ba. Saboda haka shi maganan nan a bar musu kes a hannun shi, za a je gida a sasanta magana. In ya kama na ciwon ban so ne shi a take ma za a yi sakin ba tare da an je wani guri ba. Sai aka yi magana haka, sai fara suka ce to an bani dama haka, zai kira ni mu je gidan mu yi zama, bai kira ni ba, zai kira ni bai kira ni ba, sai ni na kira shi a waya. Nace baban su mai ka ce za ka kira za a yi zama, akan maganan nan za a sasanta a gida. Sai ce ai shi bai yi magana da ni zai zama da ni ba. Nace a'a ba ni ne ba, fada ne suka ce ka ce za mu yi zama da kai a gida. Sai ce shi bai da bukatar magana na yanzu, saboda haka ni na dauki mummunan hanyar da ba zai ci sai ba zai fitar da ni ba, yanda ya gaya min kenan. Wani irin mummunan hanya ne wanda ba zai fitar da ni ba, sai kashe wayan shi. To magana na da shi na karshe kenan. To sai da na je na gaya ma fada haka, sai suka sake ce min to in yi haƙuri in koma in sake dawowa ranar Monday, saboda ranar ƙwararren lokaci ne. Nace musu ba a nan nake ba a Abuja ne. Yace ba damuwa in yi haƙuri in dawo ranar Monday mu sake zama, zai sake neman su. Shikenan ranan Monday sai aka maida zaman Talata, Monday nan yace saboda shi miji na ya samu daman gaya masa gurin aiki yana da zama a ana yana da wani uzuri kar ya zo ba a ganshi ba amma a maida zaman Talata. To sai ranan Talata ko da sassafe sai nazo, da nazo da sassafe sai aka kira shi wanda yake zuwa shi Bello kenan yayin shi.
To shi ba shi yake zuwa da kansa ba kenan
ne. Shi sun hana shi zuwa, sun kwata-kwata ya ce a bar mishi magana a hannun shi, shi mai aure sun hana shi zuwa.
To
sai shi yace a bar mishi magana a hannun shi. To muka zo muka yi ta zama bai zo ba. Muka yi ta zama har karfe 10 ya wuce, har da rabi ya wuce bai zo. Muka ce to mu ga zaman da aka ce mu zo karfe 8 mun zo kuma har 10 ya wuce gashi har yanzu bai zo ba. Can sai ya zo gashi a mota ya zo. Ya zo a mota lokacin kuma wanda zai mana case din ya riga ya fita. To bai ma sauka a motan ba, daga kan mota ya bada sako ya ce idan ya dawo a gaya mishi.
Sai ya sake juyowa shi ma.
Yawwa, da yadda aka gaya mishi. To sai aka warware mishi sai ce mana to mu sake yin haƙuri mu koma washegari mu dawo ranar Laraba kenan. Sai muka ce mishi to ba damuwa. Sai muka sake dawowa ranar Laraba. Kafin mu dawo Laraba sai ya kira shi da la'asar kan cewa a gaya mishi shi ba zai zo fadan nan kuma ba. In dai akan wannan case din ne. Kuma wanda zai zo domin shi ba zai zo ba, saboda haka in kai magana kotu abin da ya gaya musu kenan.
Hadiza, ki yanzu me kike so a yi akan wannan lamarin naki?
Ni abin da nake so a yi yanzu ne hakkina ne a kwatar min cewa ni kawai wannan aure ni ba zan yi shi ba. A duba min wannan lamari, ni nake auren nan, ni nisan abin da nake samun matsaloli a cikin gidan nan. Ba wata mata da za ta ce tana jin daɗi a gidan miji ta cewa za ta fita, wallahi ƙarya ne. Sai dai kawai dai in ta ga ba ta jin daɗin gidan nan.
A nashi ɓangaren, mijin Hadiza Malam Saluhu ya bayyana mana nashi labarin, tare da cewa zai iya amincewa ya rabu da Hadiza. Amma matsalar ita ce mahaifiyarsa ce ta ce ko namun jikinsa Hadiza ke ci. Su ci gaba da zama haka nan.
Ni fa da sun kira ni ina tuki ne a university, na je musu muna hanya a gidana za mu tafi Jos. Amma ni ban san komai ba, su nemi shi wa'annawa wanda mahaifiyarin Hadiza ta umarnin ya daura mata aure. Ya kuma tafi suka ce ta zo ta ba mahaifiyarta haƙuri, ta shigo ba ta ba da haƙurin ba, kuma ta dinga zage-zage ne ta Allah ba ta su ba. Na da wake gani wannan abu, na ce to sai ku yi haƙuri yanda Allah ya dora mana. Kuma ni ban san wani abu, ni ba mu yi wani faɗa da ita ko wani abu ba.
Saliwa, abin da kake faɗa da saki biyu ne a tsakaninka da ita, ya gaskiyar magana?
Eh, haka ne.
Yanzu saura muku dama ɗaya kenan kawai. Saliwa, kai ta ce ka shawarce ta da ta je ta yi tsarin iyali, ta daina aikowa gaba ɗaya.
Ni ban yi wannan magana ba, na ce isin ma sun tabbatar mana haka ne. To a lokacin kuma sai kowa ya san ba wani wanda zai cutar da wani, ko ba gaskiya ne ba? Shi Allah ya kawo hanyoyi iri daban-daban. Ni din nan yau ina da ‘ya’ya, ita ma tana da ‘ya’ya da wancan mijin, a yi guda wajen uku ne ko huɗu ne suna Jos, ga ɗaya na tare da ni.
Wato ita abin da take cewa tana so a haƙura da auren nan ne gaba ɗaya.
To wannan magana yau inda kaman kai ne ka ɗaura min aure, kai inda yau kai ne ka ɗaura min aure, san ce duk hukuncin da kai ka yi daidai. Saboda ni ina nan da har yanzu nan da igiyan da ba daman tsallake shi ne igiya guda ɗaya, shi ne mahaifiyana, kuma mahaifiyar nan nawa kuma ita ne kuma mahaifinta.
Na gane. Wato abin da ake dubawa in an fahimtar da mahaifiyar wannan maganar maimakon ana haihuwar yara, tun da ita ta dage tana son haihuwa na haihuwar yara da za su samu matsala. To ita ta ce raba auren ba wai don ba ta ƙaunarka ba, raba auren zai fi alheri.
To shi ne kaji na ce maka, ai ni yanzu nan ka ji umarnin da aka faɗa mahaifiyana ta ajiye mana go, ce yau idan ana tana ɗiba nama na in yi haƙuri, kuma secondly kuma ta sake ce min idan wa'an namu gaba ɗaya, babban wa'an mu gaba ɗaya, idan bai mai da auren nan ba ta zuwa ga kiyama. To kaga kuma yau idan kai yau za ka zo ka same ta, duk hukuncin da kuka yi a kaina nisan ya ce muku to ga abin da ni nake bukata.
Yanzu in an yi tawaga Saliu za a je wajen mafiya taka, kai ka amince a same ta a fahimtar da ita wannan labari?
Wannan duk abin da za ku yi, ina ganin an yi zaman nan an kai ta tara, ta ce duk family din gaba daya tana son ganin su, duka kuma sun zo, ta kuma gaya musu. Sai shi ɗaya daga cikin mai ce min da zai sace yawo ya ga ƙannanta gaba daya. abin da aka tsaya kenan ba san wani magana ko baya ga wannan ba
jin wannan batu na mijin Hadiza shirin ciki da gaskiya ya sake jin ta bakin limamin da ya kulla tare da sake daura auren Malam Abubakar Sa'id wanda ya gargadin lalle abu wannan batu sannan a hankali dan samar da maslaha
to ai kira da wali ai to koma ai Qur'ani ya riga ya kawo mafita idan aka samu rashin jituwa tsakanin miji da mata to koma su zauna fa asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha abinda Allah ya faɗa mana kenan sai iyalanta da iyalan mijin su ta da wakilai ayi zama in dai daga tsakanin su da Allah suna da kinga za su samu gyara akan wannan tunda ba ta so ai baya aure ta kasuwa bane akwai ta da waliyai ta mai da al'amarin zaga waliyanta su nemi waliyi su nemi su muhakkaman min ahli wa hadan min ala idan suka zauna Allah zai kansu fita cikin al'amarin shi aka fita kenan malam lafiyar
eh wato mana shi abin da yake cewa maganar mahaifiyar sanci wace take cewa cikin sharudan ta cewa samsam bata yadda ba wato mana koda bayan ranta ne koda ita Hadiza tana yankan naman jikinsa ne ba sai dai rabu da ita ba shi in ba don haka ba ya baya cikin maganar auren nan shi ma
abin da ya faɗa muku kenan ko abin da ya faɗa muku
abin da ya faɗa kenan
ko ka ga wannan sai ku mai da shi zuwa ga iyalan nasi ko ba a so haka min alihi wa haka min aliya a mai da shi zuwa ga waliyanta da wakilai zauna Allah ga kansa fitar cikin al'amari kina ga abin da ya faɗa muku da haka yanzu kaga tunda harkan uwa ya taso cikin al'amarin abu ne wanda yake bukata a yi taka don san kwarai a kai hankali ne da ciki saboda al'amarin iyaye ba kai al'amari ne ba ya bata kai hankali ne sosai da haka tun daga kaman da ya faci dole a mai da al'amarin zuwa ga su haka wa min ahali da haka wa min ahali su zauna malam nasu su nemi fita akan al'amarin nan tabbatar da al'amarin ne
masu raro kun da je da wannan takaddama ta kasance wannan shiri zai ci gaba da tattaunawa da masu ruwa da tsaki a wannan takaddama a bayan fage dan tabbatar da adalci ga dukkan bangarorin biyu da ci gaba da zama lami lafiya yanzu amarjin duk waɗanda aka jimure Yusuf musamman ma Nasir Adam Elin Kaya da ke taimaka wajen kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashim kuma ke cewa muka kasance lafiya
to madalla da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai a takeice
to madalla a takeice a jiya Lahadi ne ofishin harkokin siyasa kasar Iraq ya ce jakadan Amurka a Iraq ya kana da tsohon prime minister kasar Nur al-Maliki kwana guda bayan mayakan da ke goyon bayan Iran sun kai wani hari da akan dakaran Amurka da ke kasar ganawar da aka yi a birnin Bagadaza da jakadan Alina Ramasauki ta zo ne daidai lokacin da al'amura ke kararin cabewa da suka hada da yakin da aka kwashe watanni uku ana gabza tsakanin babban aminiyar Amurkan Isra'ila da mayakan Falastinawa na Hamas da ke samun goyon bayan Tehran. A jiya Lahadi, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi fatali da ta yadda mayakan Hamas suka yi na kawo ƙarshen yakin da ake a Gaza da a yanzu haka ya shiga wata na hudu. Shugaban Isra'ila ya faɗa cikin wata sanarwa cewa a matsayin musaya ga sakin mutum hudu daga mutanen da aka yi tsare da su Hamas ta bukaci a kawo ƙarshen yakin a kuma janye dakarun Isra'ila daga Gaza sannan a kuma sako mata mutananta. Majalisar Ministocin Isra'ila ta amince da wani shirin da zai ba kasar Norway damar rike kudaden haraji da aka ware domin tafiyar da ayyuka a Gaza da Hamas ke iko da ita maimakon mayar da kuɗin ga hukumomin Falastinu cewar jami'ai a jiya Lahadi. A ƙarƙashin yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimmawa a shekarar 1990 an shirya cewa ma'aikatar kuɗin Isra'ila za ta amshi kuɗaɗen haraji a madadin Falastinawa inda za ta riƙa turawa hukumomin Falastinu da ke samun goyon bayan ƙasashen yammaci wani ɗaunin kuɗin a duk wata azumin wani ɗan ƙwarai-ƙwarai cikin gishin kai ga yankin da Isra'ila ta mamaye na gabar kogin Jordan.
Kuma saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da karfe 4 na rana a gogon Najeriya za a ji mu da wasu sababbin shirye-shirye yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma Dadi Balawe da ya tsara shirin ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Charlton Murtala Faruk sanin na ke muku fatan alkhairi ma assalamu.